jihar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60 masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani Sarauniya Fara'a Nomad Dalol da kuma Niya ko kuma VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa Baba Yakuma Kirri. Wata yarjejeniyar cinikayya da aka cimma tsakanin Amurka da China da kasashen biyu suka sanar lokaci daban-daban a jiya Juma'a zai taimaka wa manoma Amurka su sayi manyan mashinonin noma na zamani in ji shugaban Amurka Donald Trump. Shugaban na Amurka ya bayyana wa manema labarai haka ne a ofishinsa na Oval inda ya kwatanta yarjejeniya da Beijing mashahuriya. Jama'an kasashen biyu sun sanar cewa sun amince da huskar farko ta wannan yarjejeniyar kuma za ta kawo ƙarshen takunkumai da suke kakabawa juna. Jama'an China sun faɗa cewa a cikin wannan yarjejeniyar China za ta ƙara sayan kayayyakin noma da na makamashi da kuma magunguna daga Amurka. A jiya da rana kwamitin majalisar wakilan Amurka kan harkokin shari'a wanda ke duban yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump ya amince da takardu biyu na hujjojin buƙatar tsige shi a jiya Juma'a wanda hakan ya zama sharin fage na kada kuri'a cikakkiyar majalisar wakilan wanda ka iya faruwa a mako mai zuwa. An kada kuri'an 23 akasin 17 inda kowa ya biyo ra'ayin jam'iyyarsa. Da haka bambobin kwamitin da suka amince da takardun hujjojin tsige shi shugaba Trump din wanda ake zarga da amfani da ikonsa na shugaban kasa ba bisa ka'ida ba da kuma yin kafar ungulo ga binciken da majalisar ke yi. Takardu guda biyu na zargin shugaban kasar da sun isa ga cikakkiyar majalisar inda baki ɗayan wakilan za su tafka muhawara akai kafin wato yuwar kada kuri'an a ranar Laraba. Idan har cikakken majalisar ta tabbatar da kudin da takardun hujjojin guda biyu wato an tsige Trump kenan zai kuma huskanci shari'a a gaban majalisar dattawa a samur shekara. Jim kadan bayan kuri'an amincewar da takardu biyun mai magana da yawun fadar White House Stephanie Grisham ta fitar da wata sanarwa da ke fatali da kuri'ar. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan sanda a babban birnin kasar India a jiya Juma'a sun yi arangama da ɗaruruwan ɗalibai masu zanga-zanga akan sabuwar dokar zama ɗan ƙasa, abinda 'yan adawa suka kira dokar ƙinjinin musulunci. Yan sanda sun yi amfani da barkonun tsohuwa da kulakai akan masu zanga-zanga a wata jami'ar Islamiyya da ake kira Jami'a Milliya Islamiyya da ke New Delhi. Ɗalibai masu zanga-zanga sun jefa 'yan sanda da duwatsu. Ana ci gaba da zanga-zangar a jiya Juma'a a jihar Assam da ke arewa maso gabashi inda buren ya fara a ranar Laraba bayan madaukakiyar majalisar dokokin India ta tabbatar da dokar zaman dan kasan. Kusan masu zanga-zanga 10,000 ne suka kaure cewa abinci tsawon wuni guda a jiya Juma'a a babban birnin Guwahati. A ranar Alhamis ne 'yan sanda a Assam suka harbi mutane biyu cikin masu zanga-zangan kanin suka raunata wasu 22 bayan sun ki mutunta dokar hana fita da gwamnati ta kafa. Bayan watanni 3 da rantsar da gwamnati na wato gwamnatin wucin gadi a ƙasar Sudan mai jagorancin farar hula gwamnati da tana kokarin shawo kan matsalolin siyasa da tattalin arziki a kasar ta Afirka wacce ta kwashi shekara da shekaru karkashin mulkin shugabanta na farko Umar al-Bashir wanda aka hambara da shi a cikin watan Afrilu shekarar 2019 biyo bayan wata wato gagaruman zanga-zanga na kin jinin gwamnatin sa Baban aiki da sabuwar gwamnatin tafi mai da hankali a kai inji Prime Minister kasar Abdullah Hamdok shine fitar da Sudan a cikin jerin kasashen da Amurka ta ayyana masu tallafawa ayyukan ta'addanci a ziyararsa ta kwana-kwanan nan a nan Washington inda ya gana da manyan jami'an Amurka Hamdok ya jaddada cewa janye kasarsa daga jerin kasashe masu tallafawa ƴan ta'adda shine babban aiki da sabuwar gwamnati ta mai da hankali a kai wurin gudanar da sauye-sauye wannan batu ne yana kawo cikas mai yawan gaske ga ayyukan da gwamnati ke yi bakin basussuka da kuma saka jari a cewar Hamdok ya ƙara da cewa wannan wani batu ne da dole a magance shi
kenan kuka saurara To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin tsakai mai wuya amma bari ku fara da jin maimaitin shirin kallabi tukuna
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Honorable Saudatu Sani. A wata hira da suka yi da wakilin murya Amurka Baraka Bashir a lokacin wani taro da aka yi a Kano. Honorable ta yi kira ga matasa akan su kasance masu neman ilimi ta kuma ba mata musamman matasa masu sha'awar shiga harkar siyasa shawarwari. Ga dai yadda hirar ta kasance.
Sunana Honorable Saudatu Sani a wannan zuwan da nayi nazo ne a matsayina na shugaban tsofaffin ɗalibai na Dala wato National President na Dala Old Girls Association a gurguje zai ban ga miki sani na yi makaranta a Dala na gama kuma alhamdulillah da nasara na kuma je Ingila ne karatu na kuma dawo ne Kaduna Polytechnic
aka gama ta Ingila
a lokacin na home economic management ne amma da nan Kaduna Polytechnic sai na yi HND a nutrition and dietetics da na gama sai na koyar da kuma zama DG Women Commission na Kaduna lokacin Better Life da kuma chairman na Lere da kuma kuma ne yar majalisar tarayya shekara 8 sai na gama kuma na zama mai ba shugaban kasar shawara a fannin majalisa wanda kuma anan ne na gama yanzu na zo na zama president din Dala
to gashi dai an yi gogarmaya an yi karatu har an je wani babban matsayi shin haka aka tafi babu kalubale tun daga shi sai da kika yi aure sai na kika fara karatu
to ita rayuwa aiki take da kalubale amma an ga samu miji mai wanda yake goyen bayan ka kuma ka samu kyakkyawan tarbiyya daga gida baka rena miji nan ba baka dauki wannan ilimin naka ya zama abin mashi izgilanci ba ko mashi rashin kunya ko kuma rena iyayen shi ko kuma rena iyayenka kin ga ko miji ne tafiya da kai a cikin wannan ina karatu ina aure ina haihuwa ina karatu ina aure ina haihuwa har ina yasa na gama na haɓi aya biyar yanzu ga shi duk sun girma kowa Allah ya ba shi inda yake ina da jikoki 15 kuma gashi ne alhamdulillah
a wajen aiki farkon fara aiki yayi aka tsinci kai a wajen aiki
to farkon fara aiki na koyi ne a makaranta shekara 5 ina essence international school ina koyarwa lokacin da yara suke kanana gaskiya na tsaya na zauna da su na koyarwa ne mun ga har yara na suka shiga secondary school sai daga nan kanna mahaifina ya shiga takarar gwamna a Nesi Dabalere da ya ce Yaban Director General Women Commission daga nan Brigadier General Lawal Jafar Isa dan Kano ne ya tura ni Lere ne zama chairman to daga nan duk dalilin
Lere da ake da kike chairman ya kike aiki da maza
wallahi
mata yi suka fuskanci kalubale idan suka kai dan kololuwa sai kiga suna samu matsala ba a ba su hadin kai ko ana takura su ko ana nuna cewa ba za su iya ba
eh to a da farko dai suna tsammanin ba zan iya ba amma daga baya sai su ga cewa na ma fi iya mazan iyawa kuma ni ban raina su ba idan kika raina su kika nuna su ko ke wacce sai suna fi iya ba da darajawa da girmamawa Allah ani ba ni tsoron su ba wanda ke jin tsoro na aiki na da kowanne kuma na ba su darajar su kuma har kwanan gobe mutane da rasa su na
to kin ce kin yi aiki karkashin mulkin baban gida ko better life
eh sosai kuwa
shi ma ya ake wannan aiki
to ai ina da rasa jira women commission lokacin better life ne wallahi mun ji dadi Allah gafarta ma mare baban gida ta dauke mu kamar ƴaƴanta ta yi mana tarbiyya a lokacin nan kuma ta koya mana duk inda kake ka daraja da gaba da kai ka daraja mijinka especially domin kana hudar jama'a dole ka daraja miji ba wai yana zaune sai ce kwashin jaka a ce na sai na dawo bai ma san da kaje ba wajibi ne mata ma'aikata su daraja mijinsu su in sun daraja shi ma zai tambake su
to a better life din an koya mata sana'o'i da sauransu idan aka kwatanta tsare-tsaren inganta mata a wancan lokaci da wannan akwai bambanci an dora ko ku kasa ake yi
to ni dai bazan ce ba daura ba amma dai muna zaman ramin kafata
makafata
kowa san halin da kike kin san zaman kafata kowa a cikin kabarin shi ba to yanzu sha'anin mata gaskiya da ake ciki ne ba mu san me yasa an da gwamnati ta kan mata ba magana ake kawai yanzu mu gani a hannun mu ba
to ba ku ba da shawara tunda kun yi wannan aiki
to san da muka ai
kamun ludan da sauransu
ba ki san ce muna da ƴan dalan da za su iya ba da shawara ba a sasa a ciki in ba sa gaba ba ka tsale kana ba da shawara ba sai ka zama hukunci ba ma za su san shawara ba mu ga shi mai bayarwa yanzu dauka irin ma'aya da wannan maganda muka zanda ai abin da muke bigina a dauka irin ma'aya mata tun daga irin makarantun da ala tun daga nan za a training yara a fitar da ƴan mata masu kokari masu kwazo har a kai ga mun je ga ministoci mun je ga ƴan majalisa mun je ga inshi in Allah ya da yanzu muka dun sai gashi mana deputy governor mace
to a ƙarshe me za a ce wa mata musamman mata na zamani
to matan zamani kullun nakan ce idan kina da ƙananan ƴaƴa kake shiga siyasa
saboda
za ki shiga da su ba ki tsaki ba su ba siyasa wani abu ne muke ma 100% attention in kike shiga siyasa gaskiya ba ki tsaya yanki ba in kina da ƙananan ƴaƴa
to kenan mata ba za su shiga siyasa ba
za su shiga ki bari ƴaƴanki su dan girma sai hankali wannan kowa na ce zan iya faɗa da kowa akan wannan ba kar ka bar ɗanka jinjiri ka tafi siyasa domin taron siyasa za a iya mutum har ƙarfe nawa ne ke ba gida kin duba ɗan jinjirin ki ba you cannot compromise yourself saboda siyasa kin tashi yanzu kin zo kin aikin ki a gidan radio kin kuma gida ƴan ki za su oyo kina zaune da mijinki kuma ƴan ku tarbiyya amma siyasa wani abu ne kina zaune a nan gidan ana cikin mutum za a ce amurai ba ta so an ce duk ku tafi Abuja ya saki sana ku kullu daga matasa ƴan mata siyasa ba ta zuba ce in sa da ƴaƴa kanana in sun ƴaƴa sun girma sai su yi because wa'annan ƴaƴan da kika matar biya su za su da in kin tsufa su duba ki in gwajin watsa su in kika tsufa su watsa da ki
to ma sauraro a nan za mu da sa'aya 20 mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin honorable Saudatu Sani da kuma Baraka Bashir da ta yi hirar da ita da ma Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya
tsaka mai wuya
to su an tarayya sun san da in an yi zafi ba cikin kalkashin sai ne kin ga nasu ba ko kuma da jaran huskan da sun kai maka electoral ba su sai da dama ko guda na cin da
ba mu da wani fargaba da suka gizaɗe saboda mun san da abin da mun kai makasar na a wannan mulkin da shugaban kasa Alhaji Mahmud Isa yake
article 2 na kotu electoral yana kundin zabi yana cikin wa'anda ba mu yarda shi article 8 na cikin wa'anda ba mu yarda shi article 41 suna da yawa wa'anda har yanzu mun kace ba mu yarda
amma da tanjin mai kawo shi ai yanzu abin da muka danga yayi wanda tanjin yayi a lokacin sa
tanjin Mamadu ai bai ke bai kaman ku ba
jama'a muna fatan mun sami kulami lafiya a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya shi ya kamata a ce bakin mutane ciki har da waɗanda ba ƴan siyasa ba har ma da turan da suke ƴan kasashen ƙetare ne a ba su shiga cikin zaurin yi wa siyasar Niger kuskure ma kuwa abin da ya haɗa da maganar zaɓe mai zuwa sannan ta wuce hanya ne mutanen Niger din suke kallon garkamiyar da aka yi wa madugoyin siyasa Muhammadu a gidan yari.
To ni sunana Abdulkadir Muhammad wanda kusan da suna mai dalili namu ba na tamahar kamar wata kiyayya ce ko wata hamayya ko wata rashin jituwa tsakanin bangarorin biyu al'amari ne na shari'a to ita kuma ka san an ce sabanin hankali ce to kuma idan mai bibiyar kafofin sada zumunta na zamani ya lura dama an san hakan ga al'amarin za ya kasancewa inda ma wasu ke kwatanta kamar wata shiryayya ce aka yi
Aminu Isaka kakin matasa na Modern FM Lumana Africa wannan abin ba abin mamaki ne ba wannan sahan Muhammadu Muhammadu mutum ne wannan mai biyar doka da oda duk da shedan din da ake sa da sarauwa yace zai zo shi muka kan shi ga hukumomin shari'a na kasar shi kuma haka an kai kowa gani ya shaida kai tsaye ba mai labari to wannan al'amari babu wani kallo zaman sai mu ce ya tabbatar da lalle Hamma Ahmadu mutum ne mai aiki da doka mutum ne mai darajanta hukumomin shari'a kasar shi ko da miskara zartan ba zai shahi tahiyyar jam'iyyar mu ta Modern FA Lumana Africa Modern FA Lumana Africa parti ne wannan ya saba da abubuwa ko kadan wannan abu ba zai taba rayuwar Modern FA Lumana ba Lumana Allah ya talo kare ci gaba da take kuma sannan samu amur zai dai ya dawo shi iske ta lafiya na dauki abin shi kuma aje ai kokuwa da kamata da kowa ka gane don ku babu wani daurin kai bisa tahiyyar Modern FA Lumana ko ku bisa me ke iya samu ba abin da samu hamu da sai ku Allah don da duniya ta shaida sharin ne
to ko bayan kokarin amsa ita wacce tambayar ta farko da muka bude shirin ne da ita na cewa ko ya kamata bar baki da kuma turawa su shiga cikin kokarin yawa siyasar Niger kosolima wannan shirin ne zai tabo fannonin dokar zabe da su yan adawar Niger din suka ce su sam ba za su yarda da su ba kuma shi yan adawar Niger ba su yi kasada ba daukan dukkan burin su na cin zabe mai zuwa su dora akan mutum guda tilau ahadin to wannan suna cikin batutuwan da nake son mu tabo su yau a ci gaba da muhawara da wakilin mu na Yamai wato Sulaiman Mumuni Barma ya shirya mana tsakanin mutane biyu da suka hada da Sulaiman Muhammadu na jam'iyyar mai mulki ta PDS Tarayya da kuma Bala Ibrahim Kazana na jam'iyyar Adawa ta Lumana bari su ne share mana fage da tambaya da yau shi wakilin jam'iyyar mai mulki ta PDS
ba da wannan ganin kamar ku ba ku san akai akai zabe na gaskiya saboda kuna ganin akwai wuya akwai galaba mutum talakawa ne za a tsaya a tambaya
yan kwana
saboda wani
yan kwana
in an kace
ba ai duk wanda ya saka sannan ya san da ai ba haka take ba kake zawa dan ka hin ci gaban kasa a cikin wannan shi ke zawa ai kuma kowa ya gidan ya tace a ciki ne ci gaban wanda ka san ka samu dan haka duk muna da abin da in lokacin zabe za mu tura mu yi tallan shi ga al'umma dan saboda al'umma su sake ba mu ya san su
ba ku da fargaba
ya ni fargaba ne ni tun da demokradiya ce ake yi kuma demokradiya tana da dokoki da an ga kuma mun yi su ma yanzu haka rin jayi a majalisa mu abu guda muke so da shi ba abubuwa na wanda su abu da kuma saboda mun kaga zawa ta shugaban su amma da zaka ni abu da yake da ni amma sai na dan bin jayi shi ne farkin wanda kun kungiyoyin siyasa ta fadi na zuwa jayi su kuma nuna haka ne kike so dawa ta ta yan bawo kowa ta kuku ta kana ne da ka gudu da shi kan ci gaban kasa
yanzu a yayin zaman nan Hamin idan kai laka da cewa kai kana kwatanta bangaren rinjaye na ganin zaman sai NDP ne za a yayin su kuma yana dawo ke gana a dole ne a samu shigowar wasu waɗanda ba ɗan siyasa ba har da ma wasu wakilai na kasashen waje su kasance a matsayin shaidu
to ai ku su yi ta ma a shawarar da ake a sai ne kana samu wakilai na addini to abin da aka nake saboda kasa ne ake ma kai kasan mu tsari na demokradiya tsari na zai ai ka gani ko a kasashen duniya mayan kasashe na Amurka da ake ma demokradiya ai kana ganin in kana ina zuwa
ka bibi ba ai ka ba ka
bismillah
ya zu sanin tambayar da ni har yanzu bisa kanta mun ka
dan na'am
shi prime minister kowa ya shaida ran ne gaban yan jarida yace an samu sulhu bisa kan kakan da za a kafa committee wanda ke sa a tattauna bisa kan matsalolin Niger shi prime minister Brigid Afini kowa ya gani shi to yanzu kai maganganun da ke gai ka share duk abin da prime minister Brigid Afini ya gai su ne kake ina zuwa bari in ga in baka misali guda kace dai kai har yanzu zancen da kake yi kai zancen friend da kake yi shi kuma prime minister sai da yarda gaban mu kuma gaban an Niger da cewa wani sabon committee ne an kawo wanda ba sai NDP ba wanda kuma yake ba dama fararen hulla su zo su zamna cikin wannan shedu wannan da yanzu da kai watsi da su shedu na kasashen waje shi prime minister ya yarda da shi tunda ya sashi cikin aritan da ya dauka to mu su abinda muke so ku kutanta ma ɗan Niger da masu sauraron muryar America wai shin ku PNDS kun yarda da cewa sulhun nan kalkashin sabon committee ne wanda ba sai NDP ba ko ku ba ku yarda ba tambaya guda in lokacin da amka baka magana sai kai bani amsa duk maganganun da kake yi su ne kun ka shayi tunda mun ka fara muhawara bisa kan harkar zabuka masu zuwa sai dole an bi ta ra'ayin ku ai ina son ka tuna wani abu ko da dai kace wai mu mun ka kawo sai NDP a wanda ya kawo sai NDP kalkashin Tanja Muhammadu na MNS dai ne kuma MNS dai na tare da ku har yanzu kenan ko nan baka yi musu adalci ba parce que MNS dai na tare da ku lokacin an ka kawo sai NDP a 2004 ai lokacin nan adawa kuke za mu je zabe na 2004 ne kun ka ga wa'ansu abubuwa da an ka ce za a shirya gyaran huska da za a yi kun ka ce ba ku yarda da su ba shi Tanja Muhammadu
suna adawa
Tanja Muhammadu ai bai kaman ku ba bai ce ba a ni ke da nauyin in sa kasa kalkashin dokokin kasan da an ka yarda da su ba mu sa da baya ai bai ce haka nan Tanja Muhammadu shi ya ba prime minister Muhammadu umurnin cewa a yarda da shi kuma an kai gyaran huska wanda kun ka yarda da shi shekaran jiya cikin takardar da mun ka tura wa prime minister sai da mun ka tunatar da shi article 2 na code electoral
kundin
zabe yana cikin wa'anda ba mu yarda da shi ba article 8 na cikin wa'anda ba mu yarda da shi ba article 41 suna da yawa wa'anda har yanzu mun ka ce ba mu yarda da su
sanin ko da yake watakila zaka so ka ce ka bashi amsa amma nahi son mu ta kai tsaye saboda maganar lokaci shin wai ya kuke ganin zaman nan na sulhu zai yiwu daidai lokacin da jagoran yan adawa ke kulle gidan yari
wannan wani abu ne hutan daban shi ai madugun adawan kanshi ya sani tun da ka gani
abin bai na saba da siyasa
abin da tun da gashi na aishi da kanshi kaga da kanshi ya zo yan neme ya zo shi kuma ya zo kuma ya zo shi ta shi ida ne yake cewa wannan wa'adi na hukunci wanda aka mai saboda kun san dokoki na tahiyyar da demokradiyya da suka ce akwai mulki na zartarwa na gwamnati akwai mulki na majalisar dokoki akwai mulki na shari'a kowane mulki da nashi inci daban kuma da yadda yake tafiya mu abin da muke fata Allah ubangiji ya sa kasan nan ta samu kwanciyar hankali mu ba mu so mu ganshi a haka nan ba ai ba shi dai bane ai ba shi dai bane wanda wannan matsalar ta shafa kuma akwai mutane da yawa wanda suka manyan mutane ne akwai ministoci akwai manyan akwai sojoji akwai directors wanda suka wasu sun makare kasan nasu kuma kowa ya sani ni dai ban san in dawo cikin wannan zancen saboda wannan zancen ni ina ganin kaman ba zance bane mu wanda ya kamata mu yan siyasa mu shi wanda bai da alaka da harkan siyasa wannan harka ce ta rayuwar shi can ni dai ina hulin cikin abinda ni gani yadda ɗan siyasa suka yi a zuwan shi suka zo suka yi ta'aziyya bisa abinda ya faru ni kanka yana nan ganin kafin yake zawowa ma mun yi kungiya da sunan buronmu na ƙasa na matasa na tarayya mun je har gidan muka yi ta'aziyya saboda mu musulmi ne kuma Niger mu haka wannan al'ada ce muka gada wannan abun na yi hulin cikin shi na ji daɗin sosai kuma duk ɗan Niger har ƙasashen waje suna ganin cewa wannan abubuwa ne wanda suke ba da alamu mai gwada ce wadda mun karfin kanun zukocinmu bisa kai ga abin da ya shafi al'adodi namu da tabi'o'i na mutanen kware wanda an ka sani
wannan ba abu ne ba da wasu suka yi kawai dan dai a gani a ce ai sun yi
haba ai mutuwa tana kan kowa kaman mutuwa da aihuwa da suna da biki duk suna wuce kan kowa duka abubuwa ne wannan sabgogi ne wanda suke zuwa ne suke Allah ne ke kawo su kuma in sun ka zo muna amsa su a yadda suka zo ba mu da kiyayya mu a siyasance yani hamayya ce muke saboda kowa yana son ya gwada mu ɗan Niger shi goni ne don ka cikin wannan kokowa ce muke da muke adawa kuma yanzu Allah ba mu sa'a kuma muna nan ga kyautata mai ɗan ƙasa muna kyautata sun cewa ɗan ƙasa ɗan Allah ya so kuma in lokacin ya za su sake ba su ɗauka amana su sa ga hannunmu saboda suna ganin muna nan ga kyautata musu saboda in ka dibiyo matsalolin da ke faruwa tun da aka samu matsalar Libya yawa
bana akwai wasu abubuwa biyu muhimmai da ake ganin sune ke sanyawa ƴan adawa kuna ci gaba da jayayya akan maganar sulhun nan da ma maganar tsare-tsaren zabe na farko ana ganin musamman masu mulki na ganin ba ku shiryawa zuwa zaben nan ba shi yasa kuke jayayya sannan na biyu duk kokowar ku taje ta zo ba zai wuce kuna yi bane saboda mutum guda maganar takarar Hamma Ahmadu dake fuskantar barazana daga shafi na 8 na kundin zabe article din nan
ga shi ku to a shirin karshe da zamu kawo muku rana a cikin Allah ya kai mu zamu amsa tambayar da aka yi a kan ko ɗan adawar Niger ba su yi kasada ba daukan gurin su na cin zabe mai zuwa su dora shi akan Hamma Ahmadu kawai zamu kuma ji tasirin rashin tsaro akan siyasa ita wannan muhimmiyar ƙasa ta Afirka ta yamma da kuma dai sauran batutuwa kafin mu bar ku bari mu gode wa su baki na wato Sahani Muhammadu na PNDS Tarayya da kuma Bala Ibrahim Kazana na jam'iyyar Talimana hada da shi su da mun bar mu wakili na mu kina shi mai da shi da muhawara da shi lumun da ita nan Washington daga Washington din Naji Mustafa Sakwato ne mun ba ku lafiya
Madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari auna ce ke cewa a wani lafiya
yawun gina tafe tauna sanar da jama'ar Bauchi